Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye tarihin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya kan masu na'urar computer a duk lokacin da su son kamata shi to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu aure assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC ta da Dress Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin saki jan ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku ji matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ce za su dauka game da rikicin taraba sai kuma kungiyar kwarago ta ce duk wani wato mai son ta zarce to sai sun ci mu yarjejeniya da shi akwai mu da shirin kallabi na Maryam Dauda da kuma labarun da suka dauki hankulan jaridun na Amurka daga bisani mu kawo muku sakon da ku masu sauraro kuka aika muna amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Bayan shafe makonni suna tattaunawa a kadaice, ƴan jam'iyyar Republican a majalisar dattijai sun fitar da daftarin kudurin yi wa tsarin kiwon lafiyan Amurka garan bawul da nufin sokewa da kuma maye gurbin tsarin kiwon lafiyan na gwamnatin da ta gabata da ake kira Obamacare, abinda ya janyo kushewa daga jam'iyyar Democrat yayin da waɗansu ƴan jam'iyyar Republicans masu sassaucin ra'ayi da kuma masu ra'ayin riƙau a jam'iyyar tasu suke bayyana damuwa. A wani abin da tamkar cika alƙawarin da jam'iyyar Republican ta daɗe tana yi wa masu kaɗa ƙuri'a ne cewa za su kawo ƙarshen dokar da ta tilastawa dukkan Amurkawa sayen inshorar kula da lafiyarsu da janye tallafin da gwamnatin tarayya ke badawa na sayen inshorar da kuma zaftare kuɗin da ake kashewa wajen jinyar gajiyayyu. Shugaban masu rinjaye na majalisar dattijai Mitch McConnell yana ƙoƙarin ganin majalisa ta kaɗa ƙuri'a a kai mako mai zuwa kafin majalisar ta tafi hutun hudu ga watan Yuli. ‘Yan jam’iyyar Democrat sun kyamin cewa da gaggauta kada kuri'a a kan tsarin inshoran da aka shata a asirce ba tare da ba da dama a yi bayanai a gaban kwamiti ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa bai naɗi tattaunawarsa da tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI James Comey ba. Comey ya ce shugaban ƙasar ya nemi ya daina binciken da hukumar take gudanarwa kan batun shishigin da ake zargin Rasha da yi a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar shekara ta 2016, abinda Trump ya musanta. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa da irin sa idon da ake yi ta na'urar naɗar bayanai da satar sauraron hirarraki da kuma kwarmata bayanai da ake yi ta hanyar da ta saba doka, ban san ko akwai bayanan da aka naɗa na tattaunawa ta da James Comey ba, sai dai ni ban naɗa ba kuma ba ni da wannan tattaunawar da aka naɗa. Shugaban Majalisar Ƙasashen Turai ya ce ƙasashen na buƙatar su kwantar da hankulansu a hulɗarsu da Burtaniya bayan da ƙasar ta tsaye da shawarar ficewa daga ƙungiyar, sai dai ya ba da shawara a haɗa kai a dangantaka tsakanin ƙungiyar da Burtaniya nan gaba. Burtaniya za ta fice daga ƙungiyar tarayyar Turai ne amma ba daga ƙasashen Turai ba. Wannan yana da muhimmanci wajen ƙulla kyakkyawar dangantaka bayan ficewar, inji Antonio Tajani, shugaban Majalisar Tarayyar Turai, jiya Juma'a a wani taron shugabannin ƙasashen Turai da aka gudanar a birnin Brussels. Shugabannin ƙungiyar ƙasashen Turai sun fara wani taron kwanaki biyu jiya Alhamis domin tattaunawa akan shirin Burtaniya na ficewa da kuma ayyukan ta'addanci da kuraren baƙin yin haure da kuma waɗansu matsaloli da ƙasashen Turai ke fuskanta. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga ƙarshe manyan jami'an sojin Iran sun ce lalata fitaccen masallacin Al-Nuri da ƙungiyar IS ta yi manuniya ce cewa tasirin ƙungiya a birnin ya kawo ƙarshe. Sojoji a Mosul sun shaida muryar Amurka cewa ƙungiyar IS tana so ta lalata masallacin kafin Iraki da ƙungiyar tsaron haɗin gwiwa suka sami galaba kan ƙungiyar a Mosul. Dakarun Iraki suna kokarin kakkabe kungiyar daga unguwanni na kasashen dake karkashin ikon kungiyar wato na ƙarshe dake karkashin kungiyar a birnin masallacin da kuma aka kira babban masallacin Mosul tsohon masallaci ne da ya kai shekaru 800 kuma anan ne shugaban kungiyar IS Abubakar al-Baghdadi ya ayyana kansa a matsayin khalifan Iraki da kuma Syria a shekara ta 2014 kamfanin dillancin labaran kungiyar IS Amaq ya fitar da wata sanarwa sabanin haka inda suka zargi Amurka da lalata wannan masallaci
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka Barun bude taskar rahotannin namu da rahoton matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za su dauka game da rikicin jihar Taraba kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da Madina Dauda ta aika muna.
You know a labari ne aka samu akan wasu sun zanna suna meeting yadda za su gudanar da abin da suke shirin yi. To shine yan security suka je suka same su suka kama wasu. To da suka kama wasu aka wasu jalingo sai wancan suka tashi da wani propaganda akan lallai ba masu tsaro ne suka kama su ba mutane ne kawai suka zo suka kidnapping din su suka tafi da su to sai wancan kuma suka tashi suka ce to ai ba ya za ki kidnapping mutanen su dole ne su zo wajen su ga yadda za su fitar da mutanen su koko su tayar da hankali dole sai a sake mutanen su in ba haka ba za su ta da fada
Senator Yusuf Abubakar Yusuf dan majalisar dattawa daga jihar Taraba ta tsakiya ke bayanin abin da ya jawo rikici a karamar hukumar Saddauna ta jihar Taraban rikicin da a halin yanzu ya lakuma rayuka 99 da dabbobi har 1017 a bisa binciken kungiyar Pastoral Reserve wacce take kare muradin Fulani yankin a wani taron manema labarai da ta kira a Abuja kungiyar ta yi zargin cewa mahukuntan jihar ba su dauki matakin kare Fulani yankin ba saboda haka kungiyar ta nemi gwamnatin tarayya ta kafa dokan ta baci a jihar Salamu Mali shine mukaddashin daraktan kungiyar
muka ce wajibi ne gwamnatin tarayya musamman idan aka yi la'akari da take-taken gwamnatin jihar Taraba da na karamar hukumar Sardauna da yanda ake zargi da hujjoji kwarara cewa su ne suke rudo ta wannan rikici a dakatar da wannan gwamnati domin a samu kafa na tabbatar da zaman lafiya da walwalar jama'a
akan haka ne na tuntube mai magana da yawun fadin shugaban kasa Garba Shehu domin in ji matakin da gwamnati ke shirin yi na dakile rikicin
an tattauna wannan magana kuma matakin da gwamnati ta ce a fara dauka na farko shine kafin ma ai komai a tura sojoji su mamaye wuraren nan gabaki daya a tura soje da yawa sannan ita kuma hukumar agaji ta nema ita ma ta isa wurin da agaji na gaggawa kafin ma a fara wani bincike a ji waye da gaskiya waye bai da gaskiya akan wannan magana wannan gwamnati ba za ta sai ko ta boye wani don yayi laifi akan wannan abu a ce za a kare shi ba na ba halin wannan gwamnati bane saboda haka ai haƙuri mutane su kwantar da hankalinsu gwamnati za ta dauki wani mataki da ya cancanta da ya dace don a kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali akan duka tsakanin dukan al'ummomi da suke wannan yanki
rikicin da ya samu asali ne daga zargin wariya tsakanin mutane biyu daga kabilun da ke wannan yanki na karamar hukumar Saddauna a jihar Taraban
Alhaji Hamisu Ibrahim daya daga cikin hadimin mataimakin shugaban kasa shi ma ya jaddada matakin da gwamnatin tarayya ta ce za su dauka a bayan da yawa Hassan mai na kaina
gwamnatin tarayya ta yi hukunta daga lokacin da wannan abu ya faru an kira mitin an zauna ga ta ina wannan abu ya fara kuma ta ina za a magance shi a halin yanzu magana ma da nake maka ana ta kokari na kai dauki da taimako kuma da kai da wannan abu da suke faruwa kuma shi kansa mukaddashin shugaban kasa in kana duba ka ga an fitar da sunan nuna rashin jin dadi da kuma kwantarwa da mutane hankali
yawa abinda wasu daga cikin jama'a suke kokawa da shi shine cewar ana ci gaba da kashe-kashe kamar gwamnatin tarayya bata dauki mataki cikin gaggawa akan wannan batun ba me zaka ce akan wannan
daga lokacin da aka fara gwamnati ta kira meeting na security meeting an zauna an yi magana kuma an faɗa cewa ana cewa mutane su kwantar da hankalinsu an dauki ai in an dauki mataki ba sai an fito an gaya duniya matakin da aka dauka
to har yanzu ana tare da sashen Hausa kafin kuma shirin mu na gaba a ci gaba da shakatawa da wannan. To yanzu kuma sai yarjejeniyar da kungiyar kwadago ce za ta shiga da duk wani gwamnati da ke neman ta zarce masa. Ga Nasir Adamu Alkaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kungiyar kwadagon Najeriya taron halin da kasa ke ciki inda tace za ta daura hamayya da ƴan jari hujja da suke son ci gaba da barin talakawa na hamma.
Poverty is poverty all over the country.
Talauci talauci ne a ko ina. In ana maganar garan bawul ga kasa don sassa ko talakawa samu haƙƙi iri daya ba daidai bane kuma a rika sayar da kadarorin kasar ga daidai ku da ma akan ba su rijiyoyin man fetur. Inji lawyer rajin kare haƙƙin dan adam Femi Falana da ke magana a taron kan shekaru gwammai da ma'aikata da talakawa ke kasa samu abinci sau uku a wuni.
Chapter 2 of the constitution that the fundamental objectives of the state.
A shadara ta biyu ta tsarin mulkin Najeriya, Falana ya ce an rubuta karara kowa ya samu ƴancin ilimi, lafiya, walwala da kuma can ciki ma'aikata su samu mafi karancin albashi. Duk masu son garan bawul ko raba kasa ba sa ambatar waɗannan lamura. Falana na nuna ai waɗannan dillalan ƴan jari hujja ne. Shugaban kungiyar kwadagon Comrade Ayuba Wabba ya ambata wannan matsayar.
Kudaden da ake kira Paris Club an sake bada kaso na biyu, amma ba nan ma abin ya tsaya ba. Ana ba su wannan kuɗin ne lallai gwamnatinmu akwai wanda lallai sun yi amfani da kuɗin nan sun biya, amma akwai wanda har yanzu ana ba su kuɗin nan suna alumbana da kuɗin. So dole ne kuma mai Allah wadai da su kuma mai Allah wadai da su. Ba wai kullun zamu dinga kuka bane akan ba biya mu ba mu mana da karfi. Karfin mu shine katin zakanka. Ka je ka karba duk inda ka ci mutuncin ka kai ma in ka fito kana da yanci ka zabi wanda kake ganin zai biya albashin ka. Kuma sai mun yi rajejeniya da su kai wanda ba ka biya mu albashi ba saboda kana son ka dawo me kake so mu yi maka zaka biya mu.
Kuma dai me za a ce, inji babban sakataren jam'iyya mai mulki APC Alhaji Mai Malabu ni gwamnatin canji ta kawo lumana.
Nasara da kuma ci gaba da aka samu ta fuskar tsaro wanda kuma kamar yadda kowa ya sani maganar tsaro ita ce a bata farko a harkan rayuwa na ƙasa, saboda duk ƙasan da ba zaman lafiya ba maganar ci gaba ko wani abu. To alhamdulillahi mun gode Allah wannan abubuwa yake yanzu cikin azumin nan banda can Borno inda aka dan samu jifa-jifa dan abubuwa suka faru. Yawanci birane mutane suna fita sallan dare kuma suna walwala kamar yadda aka saba. To kaga wannan ba karamin ci gaba bane kuma ba karamin nasara bane a ƙarƙashin jagorancin shugaban Muhammadu Buhari.
Gwamnati na cewa tana kan gyara ginin da aka rusa, yan adawa na cewa za su amshi madafu don canje-canje. Talakawa kuwa na cewa da sak ko ba sak za su duba zaɓi mafi ala. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ai mulki nake mace kala sannan shine hanyar halaka, in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka, in ka zama mai san zuciya to Allah ba shi da fama.
To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na Amurya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 14. Ga kuma shirin mu na gaba.
Ya salamu
jama'a, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan ma sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata baƙuwanmu Dr. Gaji Fatima Dantata, matar tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau, ta fara ba da tarihin rayuwarta a hirar da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. A shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar, inda Dr. Fatima ta ci gaba da bayani kamar haka.
Bayan wata biyar na dawo, aka samu canjin gwamnati, ban dade da komawa ba, aka yace ni aka bani commissioner ma'aikatar mata da walwalar jama'a. Anan muka yi muka bada gudunmawa yanda ya kamata da mata da yara da maza, duk muka yi ta abubuwa na taimaka musu da abubuwan agaji na ba su sana'a da mata masu matsala masu yoyin fitsari, saboda a lokaci na ne majalisar ɗinkin duniya wurin kula da alƙalaman jama'a UNFPA a Kano aka yi wani gangami na wani Peace for Life campaign, wanda har aka samu aka yi wa mata a suka zo Najeriya suka yi a nan ɓangaren arewa kaɗai sun yi wurin mutum 2000 kuma Kano sun daɗe aiki na yoyin fitsari da na ma RVF na ƙasa da sama wanda suka yage gaba ɗaya, suka yi a Dambatta, suka yi a nan Murtala, suka yi a asibitin Kuroda, aka yi asibitin Sasurusi, kuma daga nan ma bayan na ban komishina an ta kawo gudunmawa, akwai sanda aka kawo containers, wasu charity foundations ɗan Najeriya mazauna waje da suka zo su ma suka yi wani aiki a nan Kano, suka yi wa mata kashi-kashi da masu matsalar sankaren nono da na ciwuka na mata da suka shafi mata. Ƙungiya ce dai ta likitoci, da irin bukatar da aka zo da ita an yi ya aiki shi ma, kuma sun kakka containers aka yi sadakar magunguna wanda aka rarraba a asibiti da kujeru da gadaje.
To yanzu a fannin da kike, kina bincike akan yara masu neman taimako na musamman a rayuwarsu, ko ta fannin ilimi ko ta fannin zamantakewa da sauransu. A Najeriya kaman yara nawa ne ke da irin wannan bukatun, mun zaki iya cewa?
Ai, kamar yadda alƙaluma suka nuna, a duk inda aka samu jama'a, to kashi 10 daga cikin yawan adadin jama'ar da suke ji ko me yawan su mutane ne masu bukata ta musamman. So idan muka amfani da wannan alƙalaman da majalisar ɗinkin duniya ta gindaya, duk adadin al'umma da take wuri, in kamar mutum 100 ne a zo da agu, to a cikin mutum 10 akwai masu bukata ta musamman.
Komin shekarun su?
Eh, saboda wani bin wata larura ana tare da ita ne, ma ba za a san ana tare da ita ba.
Har mutum ya girma.
To saboda mu nan ba mu da abubuwan can gaba waje da suka ci gaba, ai shi sa suke wani abu da ake yanka a ta cibiya, inda idan an tarar kwan da aka samu yana da matsala, sai a maza a wanke shi, saboda ana ganin wakar ya zama matsala ga iyaye ko ga kansa. To amma mu nan saboda musulunci ba a yadda da al'ada, ba a yadda da zubar da wannan ba, to mun shi sa ba a yi ana. To mu gaskiya akwai matsala, yanzu ma ga wata babban matsala ma da ta goya ko ta fi ma matsalar shaye-shayen nan da yanayin talauci da ishigo ya katutu a cikin rayuwar jama'a baki daya. To wannan ma kadai ya ishi jama'a, saboda yanzu mu nan cikin gari abin wa'iyazubillah abu mara daɗi, sai ga yaro ɗan ƙarami ya daɗe yana shaye-shaye ma ba san yana yi ba. To wannan ma shi ne babban abin da ya fi cin tuwo a ƙwarya a tammu masu ƙoƙarin bincike-bincike da kuma ma iyaye kansu. Shi ne babban abin da ya
sun nuna cewa
tunda yanzu ke ana cewa Kano,
yau wannan jihar Kano, jihar ki din nan da muke ciki yanzu, shi ne ma kan gaba a fannin shaye-shaye, musamman daga yaran har zuwa
ga matan aure manya.
To akwai wani abu da kuke yi ne na ƙoƙarin shawo kan wannan?
Gaskiya yanzu dai babban abubuwan da muke yi mun fi ilmantar da mutane, ta saboda gidajen rediyo haka suna ta kiraye-kiraye, suna kiran mu mana, tunda yanzu jin rediyo ina ɗaya daga cikin abubuwa na isar da saƙo da samun karɓuwa da sauri. To a yanzu dai har yanzu wannan muke ta ƙoƙari ne, kuma muna nan daga nan wuraren mu haka, muna nan muna ta ƙoƙari, muna son za mu nemi iyayenmu masu da kuma al'ummar gari da masu hannu da shuni a taimaka a dinga ba da agaji. Muna so za mu kafa abin da za mu dinga yin bincike ta yadda za mu samu a shawo kan wannan abu, saboda a gaskiya wannan abu ne abun kuka ga dukkan uwa da uba da wani babba, saboda idan ba a ɗauki wani mataki ba, mun fara samun wani wagegen giɓi, saboda yanzu daga 30 ɗin nan zuwa ƙasa da yawansu wani ko primary ilimi mataki na farko ba su gama ba. In wannan ya ci gaba, ai tun ma daga yanzu za a fara samun giɓin, da in ya samu giɓi ba mu da wanda zai ciki.
Masu sauraro a nan za mu da sa'aya 20 mu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin ita babbar bakuwar tamu Dr. Gaji Fatima dan tata da Ms. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin da ba da umarni, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To yanzu kuma mun zo ga labaran da suka dauke hankulan jaridun na Amurka tare da Nasir Ahmed Hausawa.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labarin ƴan majalisar dattawan Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican ba sa goyon bayan gyaran da aka yi wa shirin tsarin lafiya. Labarin ya ci gaba da cewa sanatocin guda hudu ƴan jam'iyyar ta Republican daga bangaren masu tsauraran ra'ayi sun soki sabon tsarin harkar lafiyar da shugaban masu rinjaye a majalisar ya gabatar a ranar Alhamis, wanda ya maida hankali kan sauye yadda ake tafiyar da tsarin harkar lafiya a Amurka. Cikin rudani a daidai lokacin da ake sa ran za a kada ƙuri'a a majalisar dattijan a sati mai kamawa. Ƴan majalisar dattijan dai sun hada da Rand Paul na jihar Kentucky, da Ted Cruz na Texas, da Ron Johnson na Wisconsin, da Mike Lee na Utah. Sun ba da sanarwar a wani jawabin hadaka na cewar ba za su goyi bayan wannan tsari ba akan yadda yake a rubuce yanzu, amma kofar su a bude take domin a daidaita sauyin da zai ba da damar nasarar goyon bayan su. Sai kuma jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Sarkin Saudi Arabia ya sauya wanda zai gaje shi, inda ya maye gurbinsa da ɗansa ɗan shekaru 31. A yanzu Yarima Muhammad shine zai gaji masarautar da tuni ta girgiza, bayan Sarki Salman ya nada shi a matsayin Yarima mai jiran gado a ranar Laraba da ta gabata. Yin hakan, Sarki Salman ya share babban abokin adawar ɗansa Yarima Muhammad bin Nayyib, dan shekaru 57, wanda ya saba wa tsohuwar al'adar masarautar da sauya yadda mulkin masarautar yake. Wannan yunkuri ya kara wa matashin mai burin mulki karfin gwiwa a Saudi Arabia, wacce take babbar kawar Amurka, duk da cewa kasar na fuskantar matsaloli iri-iri ciki har da faduwar farashin mai da kuma karin barazana daga Iran da kuma sauran kasashen da suke yan sunni a kewaye da ita. Sai kuma jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya ce babu kasadin sirrin tattaunawarsa da James Comey. A warware wannan matsalar, shugaba Trump bai da kasadin sirrin tattaunawarsa da tsohon daraktan ma'aikatar binciken manyan laifuka ta FBI James B. Comey. Trump ya faɗa a wani jerin rubutu da ya yi a Twitter cewa bayan rahotannin bin kwakwab na sirri da satar bayanai da kuma tunatunan masu bankadar da asirai banda masaniya ko akwai kasar na hira ta da James Comey, amma ni ban yi shi ba, kuma ba ni da shi banda wani abu makamancin haka. Trump dai bai bayyana dalilin da yasa yayi hannunka mai sanda na cewar yana da hira da ta faru tsakaninsa da tsohon daraktan na FBI da fari ba. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana dan mu da kai kan silajin dadi daga Mandera Shagalo a kan Mr. Potter State Nigeria. Yau ina cike da farin ciki na bayyana da jin dadi na ga mai girma gwamnatin jihar Sokoto Right Honorable Aminu Aziz Tambol. Bisa ga ba da umarni ga ma'aikatar kudi da ya ta jihar Sokoto ta saki albashi ga ma'aikatan kananan hukumomi da gwamnatin da ma'aikatan gwamnatin jiha.
Sunana Aminu Dan Kaduna, amma na zan yi amfani da wannan damar domin in kira ga masu hannu da su ne, kungiyoyin sa-kai, gwamnatoci da duk wanda yake da hali, don Allah ya taimaka wa marayu a wannan bukukuwan sallah domin su kasance cikin farin ciki tamkar sauran ƴaƴa da suke tare da iyayensu.
Salamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Ni ne Usman mai shagin Hausa tara Shanu Olodo, Ogun, Nigeria. Ina kira ga gwamnatin Najeriya da gwamnan jihar Neja da don Allah su yi kokari su gyara gadan nan da ruwa suka ci gadar ta kaje a garin Tatabu jihar Neja, saboda gaskiya mutane suna cikin matsala na wannan hanya. Gosilo ya yawa
daga Mahmudu Jagure Niger Maradi. Salamu alaikum wa Amerika. Wato muna magana kan abin da addabi Niger kamar yan tawa nan na Mali sai da Allah shi gabanin kasar mu na Nijar ya kamata su fadi malam ma cikin watan nan mai alfarma na azumi ayi addu'a sosai dan al'amarin nan yau da gobe kullum muna jin suna shigowa suna tare ka ne ke za a samu labarin su.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Bafa Adama Rayfata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawa Najeriya. Ƙungiyar matasa na addinin Kirista na Kan, Allah ya saka muku da alheri. Kun nuna wa duniya cewa ba rikicin addini a Najeriya. Matsalar Najeriya matsala ce ta ƴan siyasa waɗanda suke amfani da ɓangaranci, suke amfani da addini wajen yaɗa husuma domin ganin cewa sun ci gaba da satan ƙasar nan. Diyafara da kuke ji din nan ba wai suna neman ɓallewa ba ne, ƙarya ce.
To yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan.
Sunana Muhammadu Siraju Alhaji Sabo, ni ne mataimakin shugaban sama malamai na kungiyar jama'a za ta biyo kafa da sunna jihar Nasarawa. Jan hankali da nake son in yi ga ƴan uwa musulmi, wannan wata na Ramadana wata ne mai albarka. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cikin abubuwa da ya karantar da mu, addu'a da Jibrilu ya yi manzon Allah ya ce amin, duk mutumin da Ramadana ya riske shi bai yi aikin da Allah ya gafarta masa bai sa shi a aljanna, to in ya shiga wuta Allah ya nutsar da shi cikin wuta. Jibrilu ya ce wa Annabi ce amin, ya ce amin. Kaga a ce wannan wata a shekara sau ɗaya yake zuwa, ciki ake samun Lailatul Qadari, wanda ibada ciki ya kai ibadan sama da shekara 80 wanda ba shi ba. To a ce mutum ya yi saki a wannan wata, duk abin da ya kamata yi na alhairi bai yi ba, to akwai damuwa. Don haka ina jan hankalin ƴan uwa musulmi mu jajirce, ga kwanukan sun riga sun tafi sun rige mana ƴan kaɗan, amma ba mu san ina da ce yake ba. Don haka a jajirce wurin salloli, a jajirce wurin karatun Alƙur'ani, a jajirce wurin istighfari, hailala da sauran ayyuka na ibada, da kuma roƙon Allah maɗaukakin sarki da ci. Kullum Ramadana a matsayin darasi yake, a matsayin makaranta yake, don Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sai da ya kawo mana abin kaman tsarin makaranta, dan sai da ya kawo mana yadda za a yi a shiga a yanki form, syllabus da za a karanta, da irin certificate da za a samu a cikin Ramadana. Dan Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Dukkan wayannan abubuwa da na ambata sun shiga. Ya ayyuhalladhina amanu, ya ku wadanda suka yi imani, application form na shiga makarantar Ramadana shine mai imani. Dan ce ya ayyuhalladhina amanu, ya ku wadanda suka yi imani. To sai aka ce kutiba alaikumus siyam, an wajabta maku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum, kamar yadda aka wajabta wa waɗanda ke gabaninku. Menene azumi? Kamewa barin ci da sha da duk sha'awa na ciki ne ko na ainihin al'aura, tun daga fitowar alfijir har faduwar rana da niyyar bautan Allah.
To Allah ya karba, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara ta kaice.
Bayan shafa makonni suna tattaunawa kaɗaice, ƴan jam'iyyar Republican a majalisar dattijai sun fitar da daftarin ƙudurin yi wa tsarin kiwon lafiyar Amurka garan bawul, da nufin sokewa da kuma maye gurbin tsarin kiwon lafiya na gwamnatin da ta gabata da ake kira Obamacare, abinda ya janyo kushewa daga ƴan jam'iyyar Democrat, yayin da waɗansu ƴan jam'iyyar Republican masu sassaucin ra'ayi da kuma masu ra'ayin riƙau a jam'iyyar tasu suke bayyana damuwa. A wani abinda tamkar cika alkawalin da jam'iyyar Republican ta dade tana yi ma masu kuri'a ne cewa za su kawo ƙarshen dokar da ta tilasta wa dukkan Amurkawa sayan inshorar kula da lafiyar su, da janye tallafin da gwamnatin tarayya ke badawa na sayan inshorar, da kuma zabtar kuɗin da ake kashewa wajen jinyar gajiyayyu.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ita Grace Alheri Abdul ta taimaka min domin gabatar da shirin, sai Chubahiru Jidone wanda ya bada umarni, da injiniyan mu John, ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai an jima da rana a ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Ciki ko har da shirin nan na duniyar Amurka na Mahmud Lalo. Mun lafiya, mu kuma kwana lafiya.